duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, to a cigaba da jan hankali da shirin matasa a duniyar gizo ke yi ga yanayin amfani da dandaloli mababbanta a kafafen sada zumunta, musamman idan muka yi la'akari da wannan lokaci na siyasa da Najeriya ke tunkarar babban zabanta na ƙasa. Matasa dai na cin karansu babu babbaka ta yanda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon bayansu ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Wani lokutan hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya a nan ita ce, ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba a yi amfani da su ba wajen tada ƙayar baya, musamman a zaɓe mai zuwa? Comrade Abu Sani Fantami shi ne shugaban ƙungiyar marubutan Arewa na ƙasa, wato Arewa Media Writers, ya shimfiɗa ga wannan tambayar.
Batanci ko rubutun sharri ko cin mutunci a kafafen sada zumunta shi ne rubutun da ya fi kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma, musamman kai ga wanda kai rubutun, ba shi ga wanda kai rubutu a kansa ba. Duba da yadda kafafen sadarwa take da tasiri a wani lokaci, duk wanda kai rubutun batanci ko rubutun sharri a kansa, da zaran ya gani ya ɗauki wani rubutun, to ba ƙaramin tashin hankali zai iya saka ka a cikin wanda zai iya kai ka kotu, zai iya ɗaukar mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa, wanda wannan kala wanda kai a matsayinka da kai rubutun zaka kai da nan sanin da a rayuwanka baka taɓa yi ba. Misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu, wanda ya ja musu illoli a rayuwansu, wasu ma ya ja musu ƙarshen rasa rayuwansu, wasu ya ja musu zama a prison na har abada, wasu kuma ya ja musu hukunci a hukuma har aka tare su na wasu kuɗaɗe masu yawa. Hakan duk bazai taɓa misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya jawo musu ba. Kullum karwa da muke taimu ga matasa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta marutan Arewa, Arewa Media Writers, a kullum ingari waye muka tashi mu duba mu ga me matasa suka mai da hankali akai, me ne inda suke ba daidai ba, wanda zamu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki, da mun faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafafen sada zumunta su yi amfani da shi ta hanya da ya dace a matsayin su matasa, duba da yanda yake da matuƙar muhimmanci a wannan zamani. Idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanya da ya dace, shi kanshi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wanda ya mai da hankali da kafafen sada zumunta. Amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma nuna muzanta wasu, to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da ya. Duba da yanzu zamani ya canza, rayuwa ta waye rabin a abubuwa na mutane, ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta.
Haka dai, sama da kashi 47 na al'umman Najeriya matasa ne, sai dai da dama na danganta rashin ilimi ko jahilci ga yanayin amfani da kafafen na sada zumunta da matasa ke yi ta hanyar da bata dace ba. Tunda shugaban hukumar kula da harkar bautar ƙasa na matasan da suka kammala karatun jami'a a Najeriya, wato NYSC Brigadier General Muhammad Kaku Fada, yace hukumar na ci gaba da kira ga matasa da su guji yada abin da ka iya jefa ƙasa cikin tashin hankali.
Al'amarin social media zamani ne, da babu shi ai yanzu, kuma Allah ya sa an zo, kuma rashin ilimi wani lokaci jahilci ke kawo wannan abubuwan. Kashi 90 masu amfani da social media ta hanya mara kyau jahilci ne ke kawo musu, kashi kaɗan ne ke amfani da su saboda biyan bukata, wasu amma yau aksarin su ko dan su burge ko dan jahilci ba san ma cewa abin da suke laifi bane, dai wancin su kisa suke amfani da wannan. Amma insha Allah yadda muke jan hankalin su, muke nushar da su cewa yin amfani da kafafen yaɗa labarai yana da kyau, amma kai amfani da shi a hanya mai kyau wanda zai kawo haɗin kan ƙasa da cigaban ƙasa, shi muke son su amfani da shi.
Ka san matashi sai a hankali, akwai wannan yarinta
bai san ba da mugun nufi ma zai yi ba, abin zai kawo damuwa, shi sa muka ja hankalin su cewa kafafen yaɗa labarai za a iya amfani da shi ta hanya mai kyau, kuma za a iya amfani da shi ta hanya mara kyau. Muka ce su yi amfani da kafafen yaɗa labaran nan wanda zai kawo haɗin kan ƙasa, kuma su guji ɓatanci, yau mutane za su zauna su yi ƙarya, kuma wanda bai sani ba zai ɗauka gaskiya ne. So na ja hankalinsu akan cewa su yi amfani da kafafen yaɗa labarai hanya mai kyau ba hanya mara kyau ba.
Ta fuskar addini kuwa Reverend James Movelwe ya ce sai malamai sun ci gaba da daura damarar fadakarwa ga matasa da al'umma baki daya a kalaman da ake amfani da su ta dandalolin sada zumunta da za su wanzar da zaman lafiya.
Ina so in gawa matasa cewa su ba ma manyan gobe bane, su manyan yau ne, domin yanda mutum ya shin fada gadansa haka zai kwanta a kai. Lokaci yayi da su matasa yau za su dauki wannan hakkin gobensu a hannunsu, domin in sun biyawa waɗansu mu da muka riga muka tsufa waɗansu shekarun mu kima ya rage da za mu koma ga mahallacin mu, muk suka biya mana ana zigi suna daukan barandami, waɗansu suna yan makaranta, waɗansu suna yan social media ana tura ababa masu kazamta basu gyara ba, to gobensu su za su kuka da kansu. Waɗansu mu kuma iyayen da muke ziga su suna yi, ina ji ni tsoro da nake wata rana yaro zai zo makabarta ya dauki bula ya dinga zubgawa wannan makabarta ya ce baba ba ku mana alheri, baba ba ku koya mana abin da ga inda muka shiga, ga halin da muka shiga, tsoron da nake kenan. Amma yara don mage ya waye, idan wani ya so ya ziga ka kai banna a wannan zabe da ai, to ka ce mishi gaskiya idan ku ya waye, in za a kawo ka kawo danka, in za a wani ta'adi ne ko wani lalatar da wani guri danka ya zo mu tafi tare. In ba haka ba to lalle babu Najeriya.
Shima Sheikh Nurul in Ashafa ya kare da cewa
babban abin da zan kira da zan yi ga shugaban matasan mu a wannan kasa yau shine da yawan lokaci matasa muka dubi da zabubukan da aka yi sukan tashi a matsayin mene, a matsayin yan daba, yan baranda, yan tsara suka, a fito da barandami da gariwa a hautiti ana sai yayi sai yayi sai yayi sai yayi, amma kai an baka kuma gama hawa mulkin ya kashe ka, a sassare ka, a kakkarya ka, ka koma kana wayo wayo kakashin mafiyarka. Shi ko ya samu abin da yake so ya amfani da kai, ya samu mulki, in mulkin ma ya fada hannun shi kuma ya tafi ba za ka sa ake ganin shi ba sai bayan shekara hudu. Anya wa yake kasa shine ko kai. Ka duba da kyau ya ku matasa da kuke bada rayukan ku fansa domin wani, shi ke gaba da ƴaƴansa suna karatu a Turai, kai ga makarantar kanan a kulle ba karatun kake ba. Ku duba halin da yake ciki da iyalansa da komai nashi, ya hau ɗansa, ya hau matan shi, ta hau mulki, ya mata hanya ta hau, yanzu kai ko kana sai yayi sai yoshe ku banka zai yi, yoshe uwarka za ta yi, yoshe kai ma da kanka za ka hau mulki. Wannan ya kamata a ce mutum ya bude ido ya ja kunnen kansa ya fahimci me yake faruwa. An mai da shi bawa abin bauta, yana ana bautar da shi, wasu ko suna karuwa suna yi gaba, saboda haka hattara matasa.
Tuma sauraro ga baki ɗaya a nan shirin zai dakata. Sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana bi salama.